Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar Bindi Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar da ke sa ido akan fice da shigen jiragen ruwa a tashoshin Ukraine ta ba da izinin fitar da ƙarin jiragen ruwa biyar, yayin da kasar Russia ta fara kai hari a jiya Asabar akan wasu muhimman birane guda biyu a gabashin Ukraine. A yau Lahadi kuma wasu jirage hudu za su fice da kusan tan 162 na kayayyakin abinci. A cewar ma'aikatan sojan Ukraine da jami'an yankin, dakarun Russia sun kai hari na jiya Asabar ne akan biranen Bakhmut da Avdiivka masu muhimmanci a yankin Donetsk da ke gabashin Ukraine. An kashe fararen hula guda biyar da suka hada da mutum guda a Avdiivka da kuma wasu 14 da suka jikata a barin wutar da Russia ta yi a yankin Donetsk, inji gwamnan yankin Pavlo Karolinko ya rubuta a shafinsa na Telegram a jiya Asabar. Sojojin Russia da kungiyoyi masu biyayya ga Moscow su ne ke rike da kashi 60 cikin 100 na lardin. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a zirin Gaza a jiya Asabar ya ruguza gidaje a Gaza, sa'annan kuma rokoki da Falastinawa suka harba a kudancin Isra'ila ya ci gaba da yin ta'adi a rana ta biyu, lamarin da ke kara nuna fargabar sake barkewar rikici a yankin Gabas ta Tsakiya. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce kawo yanzu mutane 24 ne aka kashe a gabar tekun, ciki har da yara 6. Fadin ya kaure ne yayin da Isra'ila ta kashe wani babban kwamandan kungiyar mayakan jihadin Falastinawa a wani hari da ta kai a ranar Juma'a, wanda Isra'ilan ta ce harin wani mataki ne na dakile kai hari. Ya zuwa yanzu Hamas da ke zama babbar kungiyar 'yan gwagwarmaya da ke mulkin Gaza da alama ta ci gaba da kasancewa a gefen rikicin tare da kiyaye karfinta. Isra'ila da Hamas sun gabza yaki shekara guda kenan da ta gabata, ɗaya daga cikin manyan tashe-tashen hankula guda hudu da kuma wasu ƙananan fadace-fadace a cikin shekaru 15 da suka wuce, wanda ya sanadiyar mutuwar Falastinawa mazauna yankin da ke fama da talauci. Ko da Hamas ta ci gaba da ficewa daga yakin, zai danganta ne da irin hukuncin da Isra'ila ta yanke a Gaza, yayin da ake ci gaba da harba makaman roka babu ƙaƙƙautawa. Ministocin harkokin wajen ƙasashen kudu maso gabashin Asiya na kungiyar ASEAN sun kammala taron koli na shekara-shekara a jiya Asabar, tare da yin kira ga samar da zaman lafiya a tekun kudancin China da gargaɗi ga gwamnatin sojan Myanmar da kuma shirin bunƙasa tattalin arziki da annobar COVID-19 ta kassara. Prak Sokhon, ministan harkokin wajen Cambodia kuma mai masaukin bakin taron kolin na bana, ya yi tsokaci a cikin tantance tarukan da aka shafe tsawon mako guda ana yi, yana mai bayyana tarukan a matsayin na gaskiya da adalci da zazzafar tattaunawa kuma sun kayatar. Wannan wani lokaci ne mai muhimmanci na rashin tabbas ga yankin da ma duniya baki daya, kamar yadda ya faɗa a wani taron manema labarai na safiyar jiya Asabar. Lokacin da ya koka ya ce lamarin ba shi da sauki, kana babu wani mahaluki da zai iya magance matsalolin Myanmar. Amma duk da haka mambobin kungiyar ASEAN sun shawo kan wasu bambance-bambance da suke da shi a tsakaninsu da kuma samun goyon bayan mafi yawan abokan tattaunawar su, ciki har da Amurka da Japan da Australia, inda suka fitar da sanarwar bayan taro mai shafuka 29 da ke kunshe da batutuwa da dama da suka sanya batun mulkin kama-karya na sojan Myanmar a ciki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, kasar Spain tana fafutukar ganin dakile bullan cutar ƙyandambiri mafi girma a Turai tun bayan da cutar ta bazu a wasu ƙasashen duniya. An samu mutane 4,942 da suka kamu da cutar a Spain da ke kudancin Turai, yayin da aka samu maza biyu da cutar ta kashe a ƙasar. hukumomi da wasu kungiyoyin ƴan ludu da madugo ta LGBTQ a kasar suna fadada aikin wayar da kai akan allurar rigakafi ga mafi yawan mabukata na al'umma da abin ya shafa zuwa yanzu a Amurka da Turai mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kiyan dambiri maza ne masu tarawa da maza
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna kan maudu'in mu na hadin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. Muna karban bayanai da shawarwari daga mahalarta zauren. Kuma har yanzu Aliyu Shamaki ne yake bayanai da bada shawarwari. Ku biyo mu.
A cikin abubuwan da zamu bada shawara wadda duniya take kallon mu yanzu kai tsi. Muka zama wakilan miliyoyin mutanen Najeriya samo da miliyan 200. To ya kamata mu gano Allah ne kadai ya ga dama ya zabe mu ka zauna nan. Na biyu in kowa zai tofa albarkacin bakin sa ya samar da matsayawa wanda tai daidai da addini da siyasa da al'ada da zamantakewa domin shine abin da ya tara mu anan. Hukunci gurin hukuncin sa daban, gurin nemo mai laifi daban. To a iya abin da zan iya tofawa cikin wannan abin. Mun rasa abu uku a Najeriya a yanzu ya haifar mana da abu guda biyu kuma yana nema ya gadar mana wani abu guda daya. Wannan abu guda uku menene shi? Shine yadda muke fassara tarbiya da sunan kalma daya. Alhali tana da fassara uku. Tarbiya akwai ta iyaye wanda ita ce ta gyaran halittar dan Adam. Kar ka taba wuta, zaka kone, kar ka ci abu kaza, zaka mutu. Wannan wajibi ne daga jaririn ka iyaye su baka, shine tarbiyar halittar gyaran halitta. Tarbiyar zamantakewa ita ce gurin da ake tura mu makaranta. Ka san al'adar wane, ka san ilimin wane, ka zauna da wane, ka zauna da wanda ba dan gidanku ba tun kana yi da anguwar ku har ka dauka ka shiga duniya, a tura ka jami'oyi, a tura ka bautar kasa. Sai tarbiyar gwamnati na yin linzami ga duk abin da zai saba wa waɗannan abubuwan da guda biyu da kaɗai bo su daga gida da makaranta. Yau sai zama a Najeriya kalma ɗaya muke amfana ta tarbiya amma ba ma kai ta gidajenta. Sai zama ta haifar mana mi guda biyu. Yau duk irin kuɗin da ake kashewa na ilimi babu natijar ilimin saboda babu ilimin sai kwalin ilimi. Na biyu da ya sake haifarwa shine sai gwamnati ta bar nata tarbiyar, ta bar duna nan da ake kinkishewa daga jami'oyi da makarantun secondary school ba su da gurbin da za a tura su kwakwalwansu ta shagala akan wannan abin. In ka bi kan titina misali yanzu naji mutane sun bada hanyar Jos, rikicin Jos da tabawa bala da kafancen da sauransu. Wanda yake so ya ga cewa mutanen nan sun kai lokacin da ya kamata su yi wannan fadan, ka hau mota ka tafi ka ga dan karanta talaucin da suke ciki. Me yasa talauci ba zai saka kai fushi ba? Ka ga dan karan rashin koyarwa ta ilimi dan me yasa mutum ba zai yi ba? Haƙƙin waye na tarbiya na gwamnati sai ta ajiye sai aka zabo ka kawai. Sai ka zo birnin tarayya tun kana zuwa ka koma ya ka gare na komawa ka tare Abuja. Da haka baka san mahalin da kauye suke ba sai a radio ko a jarida ko sai sun yi fada a ce kai ne wakilin su. Sai yace nema yayi mana me ya gadar mana abu guda daya shine zaman lafiya. So idan har mu nan da muka taru a zauren biyoyi muka yarda addini na zan da wancan ba za mu tattauna mafita ba kuma wannan tashar da ta bada dama duniya ta ji mu. To mun yi kuskure.
To yanzu mun saurari Aliyu Shamaki. Bari mu mika na'urar magana ga malami na gaba wanda zai gabatar da kansa.
Yace assalamu alaikum. Sunana Alhaji Hussein Abubakar Agaye, ni ne president na Northern Youth Council. Ga wannan taron gaskiya ni ina godiya albarkacin Sheikh Kasum Yayaya wuri na halice wannan taron. Kuma bayani na da nake son yi a matsayin mu yau muna farin ciki mu daga arewa cewa mun samu shugaban kasa daga arewa Alhaji Muhammadu Buhari. Kuma Alhaji Muhammadu Buhari shi ma malami ne. Kuma muna kuma farin ciki cewa Allah ya taimaka ya hada shi da mutumin kwarai shine Professor Yemi Oshibanjo, kuma shi pastor. Kuma mun zo kuma muna farin ciki sanda sarkin musulmi Sultan Abubakar yace suka kafa Interfaith Religious Council, yace muna cikin wanda suka ba da shawarwari akai abun gannan. Mu yanzu ga kiran da mu muke shine muna kira ga gwamnati tunda ake hayaniya ga kasan ga shugaban kasa na ba da tallabi na bannin tsaro, amma in an zo bannin addini shi sultan da malaman addini na musulunci su kadai ke itsawatawa kan ayi tarbiya mai kyau a kuma zona lafiya. Amma wannan karan muna kira ga shugaban kasa ya kira taro da kanshi ya tsawata kan abun da ya shafi addini, saboda shi musulmi ne. Ga koyo shi bane da a bari su al'umman kasa su da su ringa wa kansu hada, su da su ringa wa kansu yace nuna wa kansu hanya na zaman lafiya ga aka nan bane. Ko da Buhari na cikin siyasa yau ya fatu na cewa shi shugaban kasa kasani, kuma shi musulmi ne, kuma abu ya faru na addini, shi ma malami ne, kuma shi ma kwashi da inci ya hito ya tsawata don komi ya kyau, kuma shi vice president shi ma ya matuna is a Christian, saboda babu yanda da a ce wai koyo shi malaman mu yace dake kauye da malaman mu dake binni sune ke lurar da mutane kan bannin addini, kuma ba a shugaban kasa ga kasan ga dole shi an samu musulmi daya kuma dole shi an samu Christian daya. So muna kira ga Voice of America su lura cewa mu karan kanmu ma ƴan Najeriya muna da namu damuwa din ta wajen shugabannin mu don su yadda cewa su musulmai ne, kuma we have Christians, kuma duk abin da ya shafi addini incin su ne su su gyara. Thank you.
To sai malami na gaba Buhari Yunusa Kumuriya.
To jama'a assalamu alaikum. Injina ta musamman da wannan kafa ta BOA da take bamu dama muke tofa albarkacin bakinmu. Fata alkhairi kuma ga manyan bakinmu da suka zo suka fadakar da mu akan abubuwan da ya shafi zaman lafiya. Ai hakika daga jawaban da muka ji daga gare su da dukkan addinan nan guda biyu suna koyar da zaman lafiya ne. Kuma abubuwa biyu da suka dau hankali wannan zaman shine yanayin tarbiya da gwamnati da ƴan siyasa da gwamnati. To kowanne yana da nasa kalubale da yake bada gudunmawa wadda take ƙara rura wannan tuntuntunu da ake samu a ƙasar nan. Mu dau jawabi na farko na yanayin tarbiya. Yanayin tarbiyar nan in ka dubi yadda malaman mu suka yi bayani akai, farko dai iyaye su suke da haƙƙin su ba wa yaron su tarbiya. To daga yanayin da waɗansu malamai suka yi bayani a nan, za ka ga cewa idan ƴaƴan manyan nan suka haɗu guri guda, babu dan wannan duka tare suke abubuwan su, makarantar su daban da namu, gurin hutawar su daban da namu, asibitocin su daban da namu. To mu dauki yanayin mu kuma yadda muke ta mu zamantakewar mana, za ka ga cewa makoci dai kowa ya sani irin haƙin da yake tattare da makocinsa. So za ka ga cewa ni a nawa fahimta tun daga nan muna samun matsaloli waɗanda suke ƙara ruruta irin waɗannan wutar da take tashi. Dan za ka ga cewa idan wannan yana da kuɗi zai dau ɗansa ya kai shi irin makarantar da yake so, ya basa irin abin da yake so, baya duba cewa dan makocin nan nasa shi kuma da bashi da kuɗin da zai sa ɗansa a makaranta da zai bashi tarbiya mai kyau, wanne irin rayuwa zai taso. Kuma ɗansa idan ya taso daga makarantar nan zai iya zuwa ya yi gogayya da dan wannan shi da ya kasa kai ɗansa makarantar nan. To ya me wannan irin barna za a samu a gurin nan? Har kullum ina misali da anguwar da nake zaune a cikin ta yanzu a nan garin Maraba, wanda Allah ya saka da shugabannin kwamitin anguwar nan, wanda makaranta ce babu dan talaka, babu dan mai kuɗi. Shugabannin kwamitin anguwar nan sun zauna sun tsara yadda za su suka gina makaranta a unguwar nan da yaran talaka da yaran mai kuɗi. Dukkan makarantar nan guda ɗaya za a je tare, za a ba su tarbiya tare, za a yi musu komai. Kuma masu kuɗin anguwar nan sun san yadda Allah ya yi mu da bambanci. To ba za a ɗauka rayuwa a ce kowa ya an ɗauke ta ɗaya ba. Zama ake yi a shekara sau uku ana tara kuɗaɗe, kowa da ƙarfinsa da yanayin kuma gudunmawar da zai iya bayarwa, wadda za a tallafi wannan aiki da ake bayarwa. Haka irin wannan ba zai sa a dinga samun gurɓacewar tarbiya, ko kuma kowa ya bambanta ɗansa da wani, da za a dinga samun irin waɗannan fitintunu da za su dinga tashi haka ba. Haga ƴan jaridu kuma yana da ƙalubale a gabanku, ku dinga zuwa kuna duba irin waɗannan abubuwa, kuna dauko rahoto akan irin waɗannan abubuwa domin ana yadawa domin a samu ci gaba. Mu dau magana ta hanyar jos din nan da ake bi da yake taso samun rai a cikin zuciyata. Duk sati ina bin hanyar nan sau biyu, kuma kowa ya san inda hanyar take da kalubale daga riyon har maraban jama'a abinda iyo baya ha forest. Wallahi a yanzu ba a wani lokaci ba, kullun ina bin hanyar nan sau biyu a sati. Idan aka ce maka akwai wani abu kiris da zai faru a hanyar nan, wallahi akwai yaran kristoci da suke kan hanyar nan za su kira su ce kar ka biyo hanyar nan. Musulmai ne su? Kaga ba musulmai ne su ba. To amma kuma daga irin yanayin mu'amala da muke da su, kuma duk wanda yake bin hanyar nan za ka ga su suna tsaye akan hanyar nan, suna sayar da kokomba ne, karas ne, duk dai irin su ne wucewa da muke saban da muke da su a irin wannan hanya. To haka ba za ka dauka ka ce irin waɗannan kai musu jama'u ba. Da wannan nake wannan zaure fata alkhairi.
Ina ga kore da baka da wani jawabi.
A kai ne daga ku.
Kabiru Idris.
Inda mai tambaya?
A gane ku ne.
Assalamu alaikum. A roƙo nake da shi. Roƙo nake da shi. Assalamu alaikum. Sunana Kabiru Idris. Ni roƙo da nake da shi daga wakilan mu ne wanda muka tura nashi assembly. Sunana Kabiru Idris. Roƙona shine tunda wani abun suke faruwa har yanzu ba wanda ya taba kai wani kuduri na aidoka na kare ma na kare martaba addinan kowa. To ni roƙona anan shine in ji wani ya dauki kuduri ya samu ya nemi goyen bayan al'umma, wakilan mu da muka tura wajen nan su tabbatar da su yi doka mai karfi. Duk wanda ya wannan abu a kaddara ma na baya riga ya wuce, Allah kiyaye gaba. Duk wanda yake kara gangance taba addinin wani ko zamantakewa wani shine doka. Kuma na roƙon gwamnati ta hukunta.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Abubakar daga Tuzaliti. Ina son ne in yi jan hankali akan waɗanda tarbiya ya ta'allaka akan su, kamar iyaye, shugabannin addini, da kuma limamanmu, malamanmu da kuma al'umma gabaki daya kamar community, akan kalamai da zai iya tunzurar da fitina wanda a turance ake ce mishi hate speech. Don wani lokaci daga gida sai ka ji uwa idan ita tana magana ko iyaye in yi jimla gabaki daya akan wani ko wani addini daban, yaronta zai tashi da shi. Haka zalika a wurin bautan mu akwai kalamai da zamu iya gaya ma magoya bayan mu wanda da shi za su yi amfani da shi su abin nan fitina ya tashi. Kuma a unguwa karka ce wai don dan wani yana cikin wani yanayi ba danka bane, kana shugaba ko makwabci ka ce kai ka killace naka, ina tabbatar maka zai dawo ya zame muku ukuba a unguwa. Mu koma wannan aqidan mu ta da akan cewa danka dana ne, dan makwabci na ma dana ne, ka gaya mishi gaskiya. Kuma duk abinda zaka yi kai domin Allah, so duk abinda iyaye za su gaya ma ƴaƴan su ko magoya baya, Allah ya ce a hadisul qudsi ilimin yaro kamar zane ne akan dutse, shi kuma ilimin babba kamar zane ne akan ruwa. To me ake nufi anan? Duk abin da ka koya mishi yana karami da kuruciyarsa ba zai mance ba idan ya girma. Don haka ina kira ga iyaye da sauransu duk wanda tarbiya ya ta'allaka akan shi akan mu yi abin da ya dace. Nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana dai Ya'u Yakubu Yobe daga Mobi Husami karamar hukumar Fika jihar Yobe. Muna da manyan shehinan malamai, muna da kuma pastors da reverend a wannan guri. Tambaya ta ga duka ƙaryar biyu, zan ma pastor da reverend tambaya, zan kuma ma malaman mu tambaya. To tambaya ta ta farko anan shine, ni dai tunda na taso ina dan karami, na san jihohin mu na arewa muna da addinin musulmai kuma muna da kristoci, sannan mukan rasuwa in ya faru muna iya tafiya tare. Kristocin da suke ƙauyen mu suna iya bin mu je mu zana'ida, kuma suna zuwa su zo su gaishe mu, sannan al'adu duka da komai muna yin shi tare. Ban taba jin wani rigima husuma ta tashi tsakanin Kristan Yobe da Musulmin Yobe ba. Haka zalika muna makwabtaka da Gombe, haka suke ana iya samun wannan. To shin Kristan da yake jihar Plateau da Kristan da yake Kaduna, koyarwan Christianity daban yake da na Yobe? Tambaya ta kenan ga Sura Bira. Sannan tambaya ta na biyu ga bangaren mu musulmai, akwai shehinan malamai anan, sannan wani alkawari suka yi ma wannan zaure na BOA na cewar mun zo mun zauna tsakanin pastors da reverend da kuma shehinan malaman mu, wani alkawari suka yi ma wannan zauren ko kuma suka yi ma al'ummar kasa cewar in suka koma za su isar da sakon wanzar da zaman lafiya cikin al'umma? shine nake fatan za a amsa min wannan tambayoyin a guda.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Nigeria. Tambaya na ga shugabannin Zaure da farko dai ina yi mu wannan kafa na BOA fatan alkhairi hakikanin gaskiya ba mu da abin da zamu ce musu sai dai addu'a da fatan alkhairi ga wannan Zaure duba da yanda suke wayar da mu a wayar da kan al'umma fiye da yanda mu din muke tunani. Duk lokacin da muka zo wannan Zaure sai mun karu da wasu abubuwa musamman yau da aka yi kira game da zaman lafiya. Kiran da zan yi da shugabannin addinai duka kowane bangare shin ta yaya shugabannin addinan suke kokarin bi wajen ganin sun tabbatarwa gwamnati ta hukunta masu laifi ko masu aibata masu batanci ko aibata wani addini wanda ko addinin musulunci ko addinin Kirista. Tambaya na farko kenan. Sannan tambaya na biyu kiran da zan yi da kungiyoyin addinai duka guda biyu ta yaya suke ganin za su wayarwa magiyansu kai wajen ganin irin hakan bai sake faruwa ba walau shi batancin ko kuma masu daukar doka a hannunsu. Wassalamu alaikum
warahmatullahi. Anan zamu dasa aya a shirin namu na yau. Sai makon gobe zamu dora idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na Rayuwar Birni, muna tare da wani malami ne mai tallan guru. Malam, ko menene sunanka?
Muftari.
Malam Muftari. To Malam Muftari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
Abinnan Argungu. To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida gora ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati. Ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan kananan sana'o'i. Me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillah bakin gurguru dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgudu alhamdulillah mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba, ban yi ba, amma arbi na yi bakin gurgudu dai na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, ina daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai suke kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu?
Gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 700,000-10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
To wani lokaci kana ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci zaka samu mafiye da haka din.
to birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganar wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli gurin zama kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja
ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT Junction ina cikin wannan line
to kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa
yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu amma ina zauna a wurin
to kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida a Argungun
na'am kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya
to a gaida Malam Sale
Yeah, I wish. san a baka su ka gadan matalauci ai ku dan sa ku dukan ka da goraki
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri